أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن وانا مسلمي تاردكو منا كارا قودي مع الله سبحانه وتعالى وان دي يحل تيمو يبا ملافيا كما يبا مئيكوان ساكي حدوادكو أتكي وانا ندرس سانامو ما سؤال بركة وان دمكي كوكارن سننكاو نمو دا الأممو الدين منا مسلمتي idan ban manta ba mun zo a wani darasi wanda muke bayanin matsayin mutum da rayuwa a cikin addinin musulunci mun kare bayanin menene matsayin mutum a cikin addinin musulunci wanda muka ce kalkashin shi akwai abubuwa har guda takwas waɗanda suke nuna mamu kai dan adam mai matsayi ne a wurin Allah subhanahu wataala yanzu yau za mu zo bayanin menene matsayin rayuwa a cikin addini na musulunci wani matsayi ne da ita yaya Allah yake kallanta a wurin shi rayuwa ta dan adam wata irin daraja gare ta anan wurin muka ce muna da abubuwa guda hudu wanda za su bayyana mamu menene matsayin ita wannan rayuwa din a cikin addinin mu na musulunci ta yadda zamu gane kenan ba banza ba wannan rayuwa Allah subhanahu wataala yayi mu a cikin ta abu na farko shine mu sani cewa abinda ba Allah ba to halitta ce ta Allah duk abin da ba Allah bane cikin wannan duniya din duk abin da ka kalla to ka sani cewa halitta ce ta Allah saboda mi saboda Allah subhanahu wataala shi kadai yake mutane da abin da suke tare da su cikin rayuwa ta yau da kullun dukan su Allah subhanahu wataala ya yi su shi yasa ma a cikin darussa da suka wuce muka yi isbatin kuma ka kawo dalili kan cewa akwai Allah ta hanyar hankali ko kuma akwai addini sai da ta hanyar gane akwai addini za ka gane cewa lalle akwai Allah din subhanahu wataala to wannan rayuwa din tana nuna mamu cewa akwai wanda yake kula da ita duk abubuwan da suke kasa da shi to halitta ce tashi sannan na biyu in mun gane wannan abu na biyu shine mu kokarin sanin cewa wannan duniya din da duk abin da ke cikin ta sammai da kasai ruwa mutane aljannu dabbobi kwari kifaye duk abubuwan da suke cikin ruwa itace ne dukan su Allah subhanahu wataala yace suna da ƙarshe ma'ana ba su dawama saboda haka ne ma Allah a cikin wata aya yake cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya mai girma yana cewa akwai rana wadda za ta zo wadda wannan duniya din gaba daya kenan ƙasa da sama Allah ya ce za a canza su su zama ba wa'anda mu muka san su ba tubaddal za su zo ma Allah subhanahu wataala wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar za su zo ma Allah wanda yake shi kadai ne kuma mai karfin iko ku duba ku gani wannan ƙasa da muke cikin ta Allah ya ce zai canza ta kenan har halittu gaba daya duka Allah subhanahu wataala zai canza su ma'ana kenan muna son mu ganar da junan mu cewa akwai ranar ƙarshe akwai ƙarewa wannan duniya din kuma muka lura alamomi suna nuna mu haka nan cewa duniyar nan tana nan ga canzawa alama kenan za ta kai inda komai zai tsaya cik an zo ranar tashin kiyama kenan sannan bayan mun gane wannan abu na biyu za mu kokarin sanin shi kuma abu na uku shine min rishin takaituwar halitta ga abubuwan da muke gani kenan ya kamata mu sani cewa abinda duk nake gani nake tabawa ko nake ji ko nake jin kamshin shi ko kuma da kuma wata hanya nake ganewa in dai nace shi kadai ne abinda Allah ya halitta to na ya kuskure saboda akwai abubuwan da Allah subhanahu wataala yayi mamu ko yayi tare da mu wannan abubuwan ba halitta bace wanda zamu ce ba mu yarda da ita ba tana tare da mu sai dai tana yawa mu mu ce ba mu ganin ta ko ba mu iya taba ta kamar halitta ta mala'iku kamar halitta ta aljannu da sauransu halitta ta mala'iku Allah subhanahu wataala ya sama wasu daga cikin mala'iku din suna hidima ga mutane suna kula da mutane duk wani sako wanda Allah subhanahu wataala zai aiko a cikin al'umma yana amfani da shi ta hanyar mala'iku akwai wanda suke kula da sako ma al'umma da ruwa akwai wanda suke kula da kare mutane daga hadarruwa bisa hanya zaga wasu bayi na Allah subhanahu wataala masu jin tsoron shi idan wani hadari zai kama su akwai mala'iku wanda suke tare da su Allah zai ba su umarni su tsaida shi al misali mala'ika jibril yana yawan zuwa ga annabawa annabi ibrahim kissar da ta wuce ko kissar da zamu ƙara zuwa da ita wata iri wanda mun santa a cikin alqur'ani babbar kissa wanda ta bada darasi ta bada abin lura ita ce lokacin da al'umma na wannan zamanin suka cewa annabi ibrahim ya ishe su saboda ya kakkarya gumakan su bayan yayi haka nan an tambaye shi ya ce ba shi bane saboda mi saboda ya sa su su yi tunani to anan suka dauki zahi suka ce za su kona shi suka hada wuta nan me ya faru mala'ika yake tambaye shi kana so in cece ka kana so in hana su jefa ka cikin wannan wuta din annabi ibrahim saboda tsananin tsoron shi ga Allah subhanahu wataala saboda imanin shi ga Allah subhanahu wataala sai ya ce a'a inna ma'i rabbi sayahdini ni tare da ni akwai Allah na imani kullun yana tare da ni bai kauce ma duk wasu motsi nawa saboda haka shi ne yarda shi shi zai hidda daga cikin wannan azaba din kun gani mala'iku suna tare da mu suna kula da ayyukan mu suna taimakon mu kamar yadda yazo a cikin wasu ruwayoyi mai neman ilimi aka ce mai neman ilimi mala'iku suna shinyida fikafikan su yana takawa ne sama saboda girmama shi da Allah subhanahu wataala yake son ayi matsayi na ilimi kenan kenan mu sani cewa akwai halittu na'am muna iya cewa ba mu ganin su ba mu jin su ba mu jin kamshin su ba mu iya taba su amma wannan ba shi ke nuna cewa babu su ba sannan kuma su kankansu aljannu shi ma ya zama babban alama gare mu wanda zamu gane akwai halitta wanda Allah subhanahu wataala yayi wanda ba mutane ba. Irin abubuwan da suke faruwa a yanzu ana samun al'umman mu suna shiga cikin wata matsala ana cewa kamun aljannu ne, kuma idan aka zo aka yi ruqiyya aka karanta alqur'ani ga wannan mutumin sai kaga ya samu lafiya. Kai hata waɗanda ba su yi imani da Allah ba sun san akwai aljannu, saboda mi sun yi imani da bokaye suna tafiya a wurin su su tambaye su bukata. Shi kuma wannan bokan me zai ce? Zai ce ina da aljani kaza aljani kaza aljani kaza wanda suke mun hidima wanda suke kawo mun labaru, kana da matsala kaza kana matsala, zai ce maka kuma bukatarka ga yadda za a yi maganin ta. Saboda haka akwai halittu waɗanda ba mutane ba, kenan wannan shi ma ya kamata mu san da shi, wanda yake yana nuna mun kenan menene matsayin rayuwa. Ka sani cewa ba wai kai kaɗai bane mutum, lallai akwai halittu waɗanda Allah subhanahu wataala yayi waɗanda kai baka gani. Ka san cewa kenan wannan rayuwa din tana da muhimmancin gaske. Ma'ana na'am Allah bai damu da duniya ba kamar da mu muka damu da ita. Ma'ana abin da yake so da mu ibada. Lahiran nan Allah ta yi muhimmanci a wurin shi akan duniya. Saboda haka ma yasa ta mai karewa cikin abin da ya wuce wanda muka yi bayani. To sai abu na hudu wanda ya kamata shi ma mu karanta a cikin wannan darasi din shine duniyan nan ita ma mu sani, mu kara sani kuma cewa Allah ne ya halice ta. Bayan can mun karanta cewa duk abin da ba Allah ba halitta ce ta Allah, to mu sani yanzu waye halici wannan duniya din? Allah subhanahu wataala. Allah shi ne ya halici wannan duniya din. Dalilai kuma wanda za mu iya kawowa game da nuna cewa Allah subhanahu wataala ya halici wannan duniya din, akwai dalilai cikin alqur'ani, akwai dalilai na hankali wanda muna gani rana da wata suna tafiya daidai ba su sabawa, kamar da Allah yake cewa walal laylu sabiqun nahar kenan wash-shamsu tajri li mustaqarri la dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjun al-qadim lash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Rana tana tahiya ba tare da ta cimma dare ba wata ba, haka nan wata yana tahiya daidai lokacin shi, baya saba mata yadda Allah ya sa shi, shi yasa dare da rana suna tahiya daidai. Komai na tsari na duniya kana kallon shi kana gani da hikima ciki, kamar da ake tambayar wata tsohuwa mai dinki ake cewa kina bauta ma Allah, tace eh, menene dalilinki? Tace duk wani dinki da kake gani, kaga wanga abin, kaga wancan, kaga wancan, hankalina yana bani cewa akwai wanda ya yi shi. Amma sai wacce ranar wadda take hitowa lokaci kaza, tana kwantawa lokaci kaza, dare ya shigo shi ma da tsarin shi ya tahi, kuma a ce ba wanda ya yi wannan, tace ita ba ta yarda a ce babu wanda ya yi ba, kuma lalle wanda ya yi wannan aikin ya yi kowa iko da kudura, saboda haka ita ta yarda da shi, shi take bi. Ka kenan hankalin duk wani mai hankali na hukunta akwai Allah. Sannan duk halitta da muka gani ƙanana da manya, ƙarshen halitta duk ƙarantar shi da kuma girman halitta duk girmanta, irin su duwatsu, irin su sammai, irin su ƙasai, irin su ruwa, tekuna kenan, muna ganin su duka Allah subhanahu wataala ya halice su. Amma wani wuri yake cewa wal jibala autada, ai duwatsu da ya halice su yayi su turaku ne dan Allah subhanahu wataala ya kafa ƙasa da su, kada ƙasa ta zanki samun matsala ko kadan. Wani wuri yace was-sama'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Yace wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Sama da ƙudurarmu da ikonmu muka halicce ta, kuma mu ne masu faɗaɗar da ita. Yace ƙasa kuma mun shinhiɗa ta, kai madala da wannan mai shinhiɗa. Wannan duka baiwa ce ga ɗan Adam. Allah kenan ya ga girman wannan rayuwa ɗin da muhimmancinta, ya yi mu ita. A nan muke tsaya cikin wannan darasi ɗin, sai kuma darasi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin.